kafin haka akwai tambayoyi. Mai tambaya na farko yana tambaya ne don dangane da hukuncin waɗanda ake yanka musu albashi, su da matansu da ƴaƴansu, ko a jiha ko a ƙaramar hukuma a rinka biyan su a kowane wata ba tare da suna yin wani aiki ba. Hakan ya halatta ko bai halatta ba? A ina ga wannan baya buƙatar dogon bincike, mutum ya gane cewa bai halatta ba, domin babu wani dalili da za a sa sunana ko a sa sunanka ko ke ko shi a ƙaramar hukuma a rinka yin bota ana biyan ka kuɗi kuma kai ba ma'aikaci bane ba, ko ana biyan ki kuɗi kuma ke ba ma'aikaci ya bace ba. Ba wata hujja da wani babban jami'in gwamnati zai yi wa wani gata a haka, ko ya sa a sa sunan ƴaƴansa ko sunan matarsa ko sunan kannansa a rinka biyan su a kowane wata. Wannan haramun sai tsantsa, domin mutum yana karban abin da bai yi aiki a kai ba. Don saboda haka duk waɗanda suke yin wannan, in suna ganin gata suka yi wa ƴaƴansu da ƴan uwansu da danginsu, su tabbatar ba gata suka yi musu ba, domin sun ɗauki dukiya ta jama'a ba tare da haƙƙin ɗauka ba. Allah ya tsare mu. Wannan yana tambaya ne dangane da gina masallaci. Mun karanta aya da take a baya cewa ma kana lil musrikin an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fi an-nar hum khalidun. Wato bai halatta ba, ko bai dace ba, ko bai inganta ba ga waɗanda suke ba musulmi ba su ce za su raya ɗakin Allah. Abin nufi, ko da sun kashe kuɗi wajen gina masallaci, to su ɗin ba su cancanta a ba su lada ba, saboda abin da suka siffanta da shi na kafirce ma Allah da kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To shi mai tambayar abin da yake tambaya shi ne, me ya hukunci idan shi kafiri ya kawo taimako wajen a gina masallaci? Na farko dai, da ya ba da taimako ba ya lada a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan ko kuma idan kuka karba kuka yi amfani da kuɗin wajen gina masallaci ya halatta, kuka yi amfani da shi wajen gina makaranta ya halatta, don dukiya ta Ubangiji ce asalinta. Ina fata mun fahimta. Shi sharaɗin ya samu lada shi ne sai in yana da imani, tunda ba ya da imani ba ya da lada. Kasancewar ba ya da lada bai nuna ginin da ya yi ba na masallacin, to kuma sai a rushe, tunda wanda ya gina shi ba musulmi ba ne. Ko ba za ku je ku roƙe su ba, musulmai kuke roƙa su kawo dukiyarsu, sai wani wanda ba musulmi ba ya kawo dukiya, sai kuma gina masallaci, babu wani laifi a kai. Wannan kuma yake muna muka yi sallar juma'a a wani gari, to sai liman ya haɗe tsakanin huɗuba ta farko da ta biyu ba tare da ya zauna a tsakanin huɗuba guda biyu ba, ma'ana dai ya yi huɗuba ɗaya kawai ya yi sallah. To sallar mu ta juma'a ta yi ko ba ta yi ba? Abinda yake sananne, wanda annabi ya dawwame shi a cikin rayuwarsa, shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zama tsakanin huɗuba guda biyu a ranar juma'a, tsakanin huɗuba ta farko da kuma huɗuba ta biyu. Zama iri biyu annabi ke akan minbari, farko da ya shigo masallaci ya hau minbari zai wa mutane sallama, to lokacin ladan zai fara kiran sallah annabi kuma sai ya zauna har a kammala kiran sallah, yana ansa kiran sallah. Bayan an kammala sai take fara huɗuba. Idan ya yi huɗuba ta farko ya kammala sai ya ɗan zauna. Wannan zaman da yake takaitacce ne, waɗansu malamai suka ce gwargwadon tsawon zaman shi ne gwargwado na zama na jilsatul istira. Waɗansu suka ce a'a, liman zai zauna ne ya yi shuru gwargwadon yadda a iya karanta suratul ikhlas, kuma zai yi shuru baya karanta kowane zikiri. Shi liman ba abin da zai ce, kuma ma mu ba abin da za ku ce, kawai shuru ake yi a wannan zaman ɗan takaitaccen zama. Sannan sai take kawo huɗuba ta biyu. To wannan shi ne abin da annabi ya dawwame shi a cikin halin rayuwarsa bai yi faki a kai ba. A kan haka Imam al-Bukhari ya yi babi, ya ce babul qa'idati bainal khutbataini yawmal juma'a, babin da yake magana a kan zama tsakanin huɗuba guda biyu a ranar juma'a. Karkashin babin ya kawo hadisi da ke nuna annabi ya kasance yana zama tsakanin huɗuba guda biyu a ranar juma'a. Kasancewar ya kasance yana zama, to kaga wani abu ne da ya dawwama a kai. To sai malamai suka yi sabani dangane da wajibcin zaman ko rashin wajibcinsa. Imam Shafi'i shi yana ganin zaman wajibi ne, yace domin tun daga lokacin da annabi ya hau minbari har ya zuwa ya gama hutuba ya zo ya yi sallah, duk gaba ɗaya sunansa sallah, kuma ya ce sallo kama ra'aytumuni usalli. Amma waɗansu daga cikin malamai suka ce a dai iya fahimtar mustahabbanci, cewa mustahabbi ne mustahabbi mai ƙarfi, amma bai kai wajibi ba, domin alfi'il la yadullu ala al-ijab, mujarradu alfi'il la yadullu ala al-ijab. Kasancewar annabi ya aikata kaza baya nuna wajibi, da ya yi umarni da kaza ne, to karkashin umarni sai a fahimci wajibi ko mustahabbanci. Ina fatan kun fahimci fiqhun matsala. Ibn Hajar ya yi bayani mai kyau karkashin sharhin wannan hadisi, a takaice dai dangane da wannan abin da na faɗa, idan muka kulla alaƙa da tambayarka, wato wannan hutuba da limami ya yi ba tare da ya zauna a tsakiya ba, ba ta da tasiri wajen lalata sallah ɗin, rashin zama ɗin kaɗai baya lalata ita sallar juma'a, sallar kuta juma'a ta yi. Sai dai shi ya samu tawaya a cikin hutubarsa, ba zai samu cikakken ladanta ba, tunda ya rage wani abu cikin koyi da annabi a wajen yin huduba. Ina fatan kun fahimta. Amma dai bai shafi ingancin sallar juma'a ba, sallar ku ta juma'a ta yi. Ba a yin komai idan limami ya zauna, babu wata addu'a da ake shiru ake, kowa ma zai shiru, shi liman zai shiru, kowa ma kowa zai shiru, waɗansu sukan daga hannu su yi addu'a, bai zo cikin sunnar annabi ba. Yana yin tambaya dangane da idan mutum ya tashi yin sujada, me zai fara kaiwa ƙasa? Zai fara kai gwiwoyinsa ƙasa ne, ko zai fara kai tafukan hannunsa ƙasa? Matsala ce da aka yi saɓani, amma hadisin Abu Huraira wanda Imam Abu Dawud ya rawaito ya riga ya yanke hukunci. Manzo Allah ce, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yada'a yadayhi qabla rukbatayhi. Kaga wannan nassun ne fi mahallin niza, yake idan ɗayan ku ya so ya sujada, kar ya gurfana yadda raƙumi ke gurfanawa, don shi raƙumi yakan fara zuwa ne da gwiwoyinsa idan ya tashi zama, to kar ku yi yadda raƙumi ke yi. A'a, lalle mai sallah wal yada'a yadayhi, ya fara sanya hannayensa akan ƙasa, qabla rukbatayhi, kafin gwiwoyinsa. Wannan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi. Wannan kuma yana cewa akan haifi waɗansu mutane a halittar su kaga sun yi fari da yawa, waɗanda ake kiransu zabiya ko zabaya, kamar yadda ya rubuto. Yace to akwai wani hadisi da ya nuna cewa wai mutum ya sadu da matarsa a lokacin haila, shi ke kawo idan an samu ciki ɗan ya zama haka. A hadisi dai ban san wani hadisi ba kan haka, kuma wannan matsala ta fi alaƙa da likitanci, da zai ka tambayi likitoci haka ne. Sannan ma shin akwai yiwuwar lokacin da mace take cikin yin haila kuma ta ɗauki ciki? Wannan abin tambaya ne. Haila ɗin na zuwa ba yankewa ba yi, ta iya ɗaukan ciki a daidai wannan lokacin? To ka koma ka je ka tambayi likitoci, tunda su ne ahlul zikiri a wannan babin, kuma an ce fasalu ahlul zikiri in kuntum la ta'lamu. Abinda duk baka sani ba sai ka jingina abin zuwa ga wanda wannan shine layinsa ne, ɓangarensa ne, kwastinsa ne. A kai ya ɗauki rayuwarsa a kai, sai ka girmama masa, sai ka girmama hurumin iliminsa shi ma. Tunda dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabbai suna yin killili na dabino, su ɗauki iri daga cikin tamatar dabino, su sanya a cikin tamatar dabino. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana su, sai ba ya da amfani. Sai ba su yi ba sun ɗauka nafsi ne, yana magana ne da umarni na shari'a. Saboda haka sai ba su yi ba, sai suka samu ci baya a harkar noma a wannan shekara. Manzo Allah ce, ya haka suka ce, a kai ne ka hana mu muna yin killili, ka ce mu daina yi. Sai ce, a antum a'lamu minni bi shu'uni dunyakum, kun fi da sanin sha'anin duniyarku, ku je ku yi kayanku, tunda yana da amfani. Ina fata an fahimta. Dukan wannan na nuna akwai waɗansu ilimomi da suka shafi rayuwa, wanda ko musulmi na iya karanta su, matuƙar za su taimaka wa rayuwa, su tallafa rayuwa ta kiwon lafiya, ta tattalin arziki, ta zamantakewar jama'a, ta gyara tsarin gari, ta gyara tituna, ta gyara birane, musulmi zai iya karanta su. Babinsu al'aslu fiha shine al-hillu, wanda ya da'awar haramci sai a ce ina hujjarka, domin asalin abu shine al-hillu, halacci. In wani ya ce ba haka ba haramun ne, sai a ce kawo hujjar da ta haramta. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin, idan sai kai da kake mai hujjarka, sai kace ni na tafi ne akan al-asl, domin asali kan dukkan abin da yake mai amfani cikin dangin ci, cikin dangin sa, cikin dangin wata sana'a, kai hatta asali cikin abin da ya shafi kasuwanci, al-bai' wa shira, al-asl fihi shine al-hillu. Duk wanda ya da'awar haramci, sai a ce kawo dalili. shi yasa idan ka dauki nau'ikan kasuwanci ko ada ko a yanzu ko wanda za su zo nan gaba wanda mutane ke yi waɗanda suka zama haram kididdigaggu ne amma sauran babun na halal ba sa yin kidayuwa. Ina fata an fahimta. Wannan kuma yake cewa shi yana son yayi karatu na addini, yana da sana'a kuma yana da iyali, idan yace zai tsaya yayi karatu su zai iyalinsa za su tagayyara, to kuma amma idan ya tafi sana'a kuma zai rasa karatu to ya zai kenan, wai ke son a bashi shawara. Shawara shi ne sai ka wari wani awa cikin awanninka na yini wanda bai tsakaro da lokacin da kake zuwa neman abincinka ba. Duk dai wanda ya tafi kasuwa karfe 10 ya taso karfe 4 ne ma ko karfe 5 ai ya taso da kasuwa. To tsakanin magariba da isha'i har zuwa karfe 9 dare ya ishe ka je kai karatun addini. Ka nemi malami mai tsoron Allah, ka nemi malami mai takawa, ka nemi malami da ya karantu ya san addinin. Ya ishe ka kai wannan karatu. Ba lallai bane ba sai ka daina zuwa kasuwa ka daina sana'ar ka dan ka zo ka tare kai karatun addini. Wannan zai bayi zuwa kai kanka ka gayyar kanka ka gayyar iyalinka wanda ke da su ya zama wajibi. Tambaya ta karshe wannan yake cewa malam menene riya? Sannan kuma yaya riya take? Sannan me hukuncin da ibada idan me hukuncin ibadar da riya take cikin ta? Lafazin ar-riya'u haka yake a larabci, ar-riya'u mu ma a wasu sunan riya. Wato daga ra'a yura'i riya'an wa mura'atan, kamar jahada yujahidu jihadan wa mujahadatan. Idan an ce ra'a yani amila amalan liyarahunna, ya aikata aiki don mutane su gani. Idan an ce wane yana riya, wane yana aikata aiki kawai don mutane su gani, ba don Ubangiji ta Allah ya ba shi lada ba, don mutane su gani su yabe shi. To wannan ita ce hakikanin riya, yin aiki don mutane. To ita kuma riya haramun ne. Hukuncinta ita kanta riya shirka ce karama idan riyar ta zama kaɗan. Tunda Ibn al-Qayyim lokacin da yake bayyana karamar shirka sai yake kayasirin riya'i, kamar karamar riya. Sai malamai suka ce faɗinsa cewa kamar karamar riya ya nuna idan riya ta girmama to za ta iya zama a shirkul akbar, babbar shirka wadda za ta fitar da mutum daga musulunci. Kuma riya sifa ce daga cikin siffofin munafukai. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila fa waylun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Siffa ce daga cikin siffofin munafukai, yin aiki dan wani ya gani. To me hukuncin ibada da riya take cikin sa? Aiki da riya take shiga cikin sa kashi-kashi ne. Kashi na farko, aikin da farkonsa yana da alaƙa da ƙarshensa. Farkonsa yana da alaƙa da ƙarshensa, kamar sallah raka'a farko tana da alaƙa da ta hudu. Idan raka'a farko ta lalace, wannan lalacewar za ta nasu zuwa raka'a ta hudu. Idan raka'a ta ƙarshe ta lalace, wannan lalacewar zai haifar da lalacewar raka'a ta farko. To idan riya ta shiga cikin aiki irin wannan, wanda farkonsa na da alaƙa da ƙarshensa, ƙarshensa na da alaƙa da farkonsa, to tana lalata aikin ne gaba ɗaya. Amma idan ta shiga aikin da yake a rarrabe, farkonsa baya da alaƙa da ƙarshe, ƙarshensa baya da alaƙa da farko, to tana lalata iya inda ta shiga ne, sauran inda ba ta shiga ba, to shikenan aikin yana nan bai lalace ba. Alal misali, mutum ya ware naira 1,000 zai bayar sadaka, ya ba da 100 da kyakkyawan niyya da ikhlasi, ya ba da wata 100 da kyakkyawan niyya da ikhlasi, har ya raba 700 a haka, a 300 ƙarshe sai mutane sai gani sai riya ta shiga cikin zikinsa. To kaga wannan riya ta lalata naira 300 ƙarshe, amma 700 din farko ta yi ne ta tsira, domin a lokacin da ya bayar, a lokacin ya bayar da kyakkyawan niyya, riya ba ta faɗo masa ba sai bayan ya zo 700 zuwa 800 zuwa 900 zuwa cikin 1,000. To a lokacin da sai wato ainihin ta lalata riya inda ta shiga. To shi kuma aiki irin wanda farkonsa ke da alaƙa da ƙarshensa ɗin, riya ɗin dangane da shigar ta ciki, ta iya yi wa tunanin ne kawai ya zo sai mutum ya kautar da shi, ya jaddada niyya da ikhlasi, to wannan baya da tasiri wajen lalata aiki, aikin mutum yana nan lafiya. Ta iya yi wa dama mutum ya fara aikin asali don mutane su gani, to a nan gurin gaba ɗaya aikin ya rushe kenan gaba ɗaya. Ina fata mun fahimta. Ta iya yiwa ya fara aikin da kyau amma riya ta faɗo a tsakiya, to shi ne kaga idan farko na da alaƙa da ƙarshe faɗowar ta tsakiya ta lalata ne, ta lalata ta farkon. Mutum zai sallar nafila raka'a huɗu, raka'a biyu ya yi su mai kyau, raka'a ta uku da kyau, da ya shiga raka'a ta huɗu sai ya ga waɗansu suna kallonsa, sai ya ɗan gyara ruku'insa sama da yadda yake yi da, da sujjadarsa sama da yadda yake yi da, da zaman tahiya ya kananne sama da yadda yake yi da, to wannan riyar da take da tarusa duk wancan abin da ya bani. Dan haka dai riya tana da hadari, kuma yana da kyau karanta babuka na tauhidi da suke magana akan riya da kashe-kashenta da hadarinta wajen lalata aikin bawa. Allah ya tsare mu daga riya, Allah ya tsarkake niyoyin mu daga riya. Za mu tashi kan aya ta 28 haka ne ko? Ya ayyuhal ladzina amanu innamal mushrikuna najasun. Wato bayan mun kammala magana akan ayoyin da suke magana wato ainihin akan yakin Hunaini wanda muka yi bayani a jiya. Karfin yakin dai an ci nasara, wato musulmai sun ci nasara akan kafirai, an kuma samu ganima mai tarin yawa a cikin musulmai. Adadin mutanen da suka yi shahada mutum hudu ne kacal duk a wannan rugumutun yakin, mutum hudu kawai suka yi shahada. Kafirai kuwa adadin da aka kashe suna da yawa, dan a cikin kabila ɗaya cikin kabilu ma an kashe mutum 70 banda sauran kabilu da suka yi kawance suka shigo, wato dai suna da yawa. Sannan an samu ribar yaki, an samu wato ainihin tsakanin mata da yara a matsayin bayi sama da mutum 6,000 ko 6,000, an samu raƙuma, waɗansu malamai suka ce 6,600, waɗansu suka ce raƙuman da aka samu sun kai 20,000, bayan tumaki da awaki sama da 40,000, bayan komai da komai da aka samu. To sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yi godiya ga Allah game da wannan. Galibi daga cikin malamai suka ce wato ganima da aka samu a yakin Hunain wato kamar tasha ta kai yakoki ne guda biyu, ya bude Makka da kuma Hunain din. Tunda lokacin da aka shiga Makka aka ci nasara akan mutanen Makka, ba a kama su ba a matsayin firfironi, ba a kwace dukiyar kowa ba, wato manzon Allah ya yi musu almannu, dama an ba shi zaɓi. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. أَمْ بَاشِ ذَابِي إِذَا يَكَامَ أَبُوكَ دَنْ فَدَا أَوْ دَنْ يَكِي إِذَا يَا غَدَا مَا زَنْ إِيَ بَاسُ كَوْتَرْ كَانْ سُو يِتِي نَا بَاكُو إِنْتِي بَاشِ كُنْ فَنْ سِكَانْكُو بَا إِنْ يَا غَدَا مَا زَنْ إِيَ تِيَا كُنْ فَنْ سِكَانْكُو إِنْ يَا غَدَا مَا زَنْ إِيَ مَيَدْ دَسُو بَايِي إِنْ يَا غَدَا مَا زَنْ إِيَ كَرْكَشِي سُو إِنْ هَكَانْ يَا غَشِي يَفِي مَصْلَحَا غَمَا دَ مُسْلِمِي دَ مُسْلِمِينْ shi ya fi gyara game da musulmi da musulunci. To tunda aka bashi wannan zaɓi, sai ba a kama kowa a Makka ba, kuma ba a samu dukiyar kowa a Makka ba. Mutanen Makka an ba su kyautar kansu duk da an ci su da yaƙi, an shiga Makka da ƙarfi, kuma an ba su kyautar dukiyoyinsu ba kwacewa kowa dukiyarsa ba. To da aka je Hunain aka samu wannan ganima mai yawa, wato kenan sai ya zanto kamar ganimar Makka da ta Hunain da aka samu a lokaci guda, in an kwatanta yawan abin da wato ainihin aka samu. To amma da aka zo kaso, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi kaso wanda mutane ba sa tsammani shi zai yi, domin mutanen Madina gaba ɗaya ba wanda aka baiwa komai a cikin su. Mutanen da suke al-muhajirun an babba su dukiya da yawa, waɗansu ma cikin wanda a lokacin da aka bude Makka suka musulunta an babba su raƙuma 100 cikin mutanen Makka. Akwai wanda ma bai ƙarasa musulunta ba, shine irin su Sufyan ibn Umayya, bai ma ƙara musulunta, bai ma musulunta ba lokacin, yana cikin al-mu'allafati qulubuhum, amma manzo Allah ya ce a bashi da kumi 100. Abu Sufyan da bai da musulunta ba da kumi 100. Imam al-Bukhari ya kawo mutum 6 wanda kowa manzo Allah ya bashi da kumi 100. Ibn Hisham ya lissafa mutum 18 kowa manzo Allah ya bashi da kumi 100. To amma mutanen Madina ba a basu komai ba, sai suka koma gefe suka ce idan tsanani ya yi tsanani sai a kirawo mu, idan an zo rabon gani ba kowa banda mu. Dan adam ne, dan ya faɗi wannan magana ɗan adam ne a matsayinsa na ɗan adam, sai dai rinjayen imaninsu da rinjayen hijira da jihadi bai kai wannan kalma ta rusa ayyukansu ba, kamar yadda na kwatanta mana misali a can baya cikin waɗansu darussa. Amma dai sun nuna damuwarsu, manzon Allah kuma ya farga cewa lallai sun damu, ba a yi rabon ganima da su ba. Sai manzon Allah ya tara su wuri guda ya ce kar wanda ya zo wajen sai su suka taru, ya ce ya ku mutanen Madina, shin ban same ku ba kuna fatattu Allah ya shirye ku a sanadiyata? Suka ce eh. Ban same ku ba kuna gaba da zuwa Ubangiji ya haɗa kanku a saboda zuwa na garinku? Suka ce kwarai da gaske. Ban same ku ba kuna kaza Ubangiji ya mayar da ku kaza saboda zuwa na? Suka ce kwarai da gaske. yace ku bani ansa mana, suka ce wata ansa zamu baka, sai ce wallahi inda kun ga dama da ku bani ansa, kwa iya cewa da ne an kore ka daga mahaifarka mun baka basauki, mutanenka sun kafirce maka mun yi imani da kai, ka rasa wanda zai taimake ka mun taimake ka, kuma in kun ga dama kwa iya goranta mun wannan, suka ce bamu isa ba, almannu lillahi wa rasulihi, Allah da manzansa ne ke da abin da za su yi mana gori, ba mu da abin da za mu yi wa manzan Allah gori. Manzo Allah ya haba mutanen Madina, yanzu ba zai faranta muku rai ba, mutanen gari kaza su tafi da tumaki, mutanen gari kaza su tafi da awaki, mutanen gari kaza a ba su raƙuma, ko kuma ku tafi da manzan Allah cikin garinku. Wanne ne zai faranta muku rai? Wane ne ya fi kaso mai tsoka, wanda ya tafi da tunkiya garinsa, da wanda ya tafi da raƙumi, ko wanda ya tafi da manzan Allah garinsa? Yace wallahi inda mutanen Madina za su ɗauki titi nan, mutanen wani gari su ɗauki titi nan, wallahi titin mutanen Madina zan. Yace wannan bai ife ku ba, dan me zukatanku za su damu dan wani ɗan abu na duniya da na titi ta waɗansu mutane, shi ma dai in jawo su zuwa ga musulunci ne, ko ɗin kuma na dogarar da ku da imaninku da ƙarfin aƙidarku, ko an baku ko ba a baku ba kun yadda. Ma'ana kamar yana so yace da su, wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin, fa in asabahu khairun itma'anna bi, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Waɗansu sai an lallace su kafin su shiga musulunci, ku ba ku buƙatar lallaci. Waɗansu sai da kyauta da kuɗi sannan su shigo, ku ba ku buƙatar kuɗi, kuna yin musulunci dan Allah, me zai dame ku? Mutanen Madina suka fushi da kuka dan farin ciki. Manzo Allah ya tashi yace gaba ɗaya annasu bitaru wal ansaru fi'aru, yace mutanen Madina sune yacciki, wanda ba su ba shine babban riga. To tsakanin yacciki da babban riga wanda yake taba jiki? Yacciki ke taba jiki. Manzo Allah yana so yace mutanen Madina sune nawa, wanda ba su ba yana bayan su. Ma'ana mutanen Madina sune abokanan sirri na, wanda ba su ba sai dai yaji daga bakin su. Ma'ana da wannan ya lallaci mutanen Madina, kalmomi masu ratsa zuciya suka yi ta kuka, dan kuka da farin kukan farin ciki, sai da duk suka zuka gemunsa da hawaye, sannan suka tafi suka ce ba komai, mun amince, mun yadda da rabon da Allah ya yi, mun yadda da rabon da manzon Allah ya yi, tunda sun san manzon Allah baya yin rabo sai da umarnin Allah. To amma a wannan lokaci fa sai da aka samu wanda suka ce da annabi bai yi adalci ba, zalunci yayi, manzon Allah ya nuna irin su, yace ire-iren waɗannan da suka ci gyara na a yanzu bayan nayi wannan rabo, za a samu waɗansu za su fito daga cikin tsatsansu, irin wanda in kun gansu za ku rena sallar su, in kun ga yadda suke tasu za ku rena azumin su, za ku rena karatun su in kun gana ku, amma suna fita daga cikin addinin musulunci irin yadda kibiya take fita daga cikin kwari idan an harbata, ko irin yadda kibiya saboda tsananin ƙarfi take huda abin da aka harbata, huce ta huce waje, haka suke fita daga cikin addinin musulunci. Ma'ana wanda tsananin rukun su da addini ya kai su tijaran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, busu sallama ba inda ya dakatar da su, busu tsaya ba a inda ya tsayar da su. Allah tsare mana addininmu, ubangiji ya dora mu akan daidai. Sai Allah kuma ya ce mi a'udhu billahi minash shaitanir rajim.